لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 غواتان جمادى الأولى hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 6 ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na Jibuis dake wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunna na babban malami Imam Barbahari رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasi na 19 cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata muna nan dai akan gabar da malai ke ta yi mana bayani game da sufofin ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma kokarin bambance mana tsakanin sufofin Allah da sufofin ababan halitta suna ne kawai ya hada amma na ubangiji daban na ababan halitta daban Ubangiji madaukakin sarki ilimin sa yana da fadi fadin da ya san duk abin da ke gudana a cikin doron kasa da abin da ke gudana a cikin sama tare da cewa kuma ya daidaita a halar shi sannan ba a tambayar ubangiji subhanahu wata'ala game da wata sifa ta sa a ce yaya take ko kuma yayi wani abu a ce me yasa yayi kaza ko me yasa bai yi kaza ba a wannan babi abinda ake nema daga gare mu shine miƙa wuya da sallamawa sannan muka karanta wata gaba mai matukar muhimmanci game da alqur'ani zancan Allah subhanahu wata'ala wato da lafazin da ma'anar saukakken littafi ne kuma haske ne ainihin da Allah madaukakin sarki ya saukar sannan ba makhluki bane alqur'ani ba abin halitta bane domin daga Allah madaukakin sarki yake kamar yanda ubangiji ta'ala ba abin halitta bane to haka zancan Allah madaukakin sarki wanda daga ciki akwai alqur'ani shi ma ba abin halitta bane duk abin da ya danganci Allah subhanahu wata'ala na sufofi ko sunaye to ba ababan halitta bane wannan shine aqidar Imam Malik dan Anas ita ce aqidar Imam Ahmad bin Hanbal da kuma waɗanda suka gabace su cikin sahabbai da ma waɗanda suka biyo bayan su dan haka jayayya game da zancan wato Qur'ani zancan Allah ne wani ya ce ba zancan Allah bane ko kuma wani ya ce zancan Allah ne amma makhluki ne to irin wannan ja'in jadin takan kai me yin ta zuwa ga ainihin wato kafirci to sai malai yake ga mana cewa na daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jamaa sun yadda cewa alqur'ani zancan Allah ne kuma ubangiji ta'ala ne ya zantar da shi zantarwa ta hakika wanda mala'ika jibril ya ji wannan wato zancan na alqur'ani daga Allah subhanahu wata'ala kuma ya dinga saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqidar da wato babu wani daga cikin magabata na kware da suka da ya saba wannan aqida wato bisa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da yake akwai wasu batattu waɗanda suka saba wa wannan aqida daga ciki akwai jahamiya mabiyan jahan bin safwan da kuma waɗanda jahamiya ta kyankasa cikin mu'tazilawa da zaidiya da shi'a. To dukkan waɗannan wato da ainihin wato mu'tazila, zaidiya da shi'a sun dauki wannan aqida ta khalqul qur'an, cewa alqur'ani halitta ne, ba wai ainihin wato zancen Allah ne, amma halittarsa aka yi. To wannan sun dauki wannan aqida ne daga ainihin wato jahmiya. To ita jahmiya din nan wata kungiya ce wadda mun yi ta bayanin ta a lokacin da muna karanta al-aqidatu bahawiyya. Daya ce daga cikin kungiyoyin da suka gino akan falsafa, wanda ana danganta su zuwa ga shi wannan Jahm bin Safwan. Kuma daya ce daga cikin wato kungiyoyin da ke dangantuwa zuwa ga musulunci, tana da fahimce-fahimce irin nata da ra'ayoyi irin na aqida na kuskure, musamman game da fahimtar imani da kuma sufofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa. A babin imani kana iya cewa jahmiya su ne murji'a, a babin imani daidai suke da murji'a, domin su murji'a sun ce imani kawai ana buƙatar ka san Allah shikenan kawai, koda baka furta ba, koda baka ainihin wato baka furta ba, ko kuma baka aikata ba, ba matsala. Sannan suna tare da murji'a wajen cewa in dai kai imani, to dukkan tokarar da mutum zai yi kuma ba za ta cutar da imaninsa ba. Da haka su a wajen su da Fir'auna da Iblis din mu'mine ne. An fahimta? Sannan a babin kaddara, to su kuma jahmiya su ake kira jabariya, su ne jabariya a babin kaddara. Su suna ganin cewa wato bawa tilasta masa ake yi akan dukkan abin da yake yi, ba shi da zabi kwata-kwata. In ya je ya aikata ba daidai ba, ba shi da zabi. In ya aikata daidai, ba shi da zabi. Dan haka su suna ganin kwata-kwata bawa ba shi da wata kudura, ba shi da wani iko. Sai yanda aka yi shi, dan haka in ya je ya aikata katobara, ba dalilin da za Allah ta'ala zai tsitsi shi ranar tashin kiyama ya ce me yasa ya sha giya, ko me yasa ya yi zina, ko me yasa ya yi sata. Domin ai ba shi da iko, inda Allah ya ga dama sai ya hana shi satar, tunda ikon gaba ɗaya na Allah ne. Da haka inda Allah ta'ala ya ga dama sai ya sa shi ya je masallaci, inda Allah ya ga dama sai ya sa ya zama mutumin kirki salihin bawa. Da haka tunda Allah ne bai ga dama ya zama salihin bawa ba, kuma ya zama mutumin banza, to dan me yasa za a tume shi, me yasa ya zama mutumin banza? A babin kaddara su suna ganin kaga aqida ingantacciya shine Allah yana da cikakken iko, amma kuma ya ba wa kowane dan adam irin iko gurgurdan nasa. Da kana da ikon ka zo masallaci ko ka tafi gidan giya. To su a wajen ainihin wato jahmiya su sun ce in ka zo masallaci ba yanda ka iya. Yanzu duk wanda yake nan bai isa ya je wani gurin ba, dole masallacin nan an tilasta masa sai ya zo masallaci, ba da zaɓin ka ka zo nan. Wanda kuma yanzu aka je aka kamo shi a sabon gari, dan me yasa za a kamo shi? Wannan ababun kaddara wato su ake kira jabariya, suna ganin cewa bawa ba shi da wani iko, ba shi da wani zaɓi. A babin abubuwan da suke na gaibu kuwa, su jahmiya su ne waɗanda suke gabatar da hankali a kan nassi, irin game da abin da ya shafi tambayar kabari ko azabar kabari ko ainihin wato aljanna ko wuta. A babin abin da ya shafi gaibu, su kam sai abin da ya daidai da hankalinsu suke karɓa. Duk abin da hankalinsu bai karɓa wato ba sa yarda da shi. Shi yasa game da abin da ya shafi imani da ranar lahira, su sun ce aljanna da wuta ba za su dawwama ba. Aljanna ba za ta dawwama ba, wuta ba za ta dawwama ba. Domin sun ce dawwamar aljanna da wuta su a wajensu zalunci. Dan kanka dauka hadarin, dan kanka dauka hadarin wannan jahmiya din dan kankani. Su sun ce lalle dole ne ma ya zama aljanna a kowane lokacin da za ta zama babu ita. Wuta ma haka, in ba haka wato akwai zalunci. To wannan su ake kira jahmiya, kuma wanda ya kafa, duk da cewa an ce shi ma yana da malami, amma ta fi shahara ana danganta ta zuwa ga shi wannan Jahm bin Safwan. Su kuma mu'tazila, mu'tazilawa ita ma wata kungiya ce, ana danganta ta zuwa ga Wasil bin Ata. Shi Wasil bin Ata din nan an ce almajirin, asalinsa almajirin Hasanul Basri, kuma Hasanul Basri ya kore shi daga makarantarsa da ya ga ya saki layi. domin ya mata tambaya game da wato sun samu sabani da malamin akan makoma fasiki idan mutun yayi fasikanci ina hukuncin sa domin su mu'tazila suna ganin duk fasiki to yana manzila bainal manzila tayi shi ba dan aljanna bane ba dan wuta bane sannan anan duniya kuma kafiri fasiki duk wanda yayi fasikanci anan duniya kafiri ne to a lahira ba suka ce to anan kuma shi ma kafirin ne makoma kafirai suka ce a yana manzila bainal manzila tayi shi baya aljanna shi baya wuta to akan wannan malamin nasu Al-Hasan al-Basri ya fahimci wannan ya zama sheɗani da aka yi kore shi ce tazil anna an ce daga nan ma sunan mu'tazila din ya samu asali daga cikin kaulin da malamai suka yi akwai wannan kaulin cewa ita kanta mu'tazila din ta samu asali daga korar da shi malamin ainihin wato Wasil bin Atha yayi masa daga makaranta yace i'tazil anna ce kar ka sake zuwa kusa da mu ka ne sace mu kai can ka kama gurinka tunda ka dauki wata muguwar aqida kar ka sake zuwa inda muke to su ba game da aqidar su akwai kore su kofin Allah sannan su ma mu'tazila sun yadda cewa alqur'ani abin halitta ne sannan daga cikin aqidar su ba su yadda za a ga Allah ba a lahira sun ce yan aljanna ba wani Allah ba za su ga Allah an fahimta sannan hukuncin fasiki a nan duniya ba mumini bane ba kafiri bane suna kan bambancin kamar yadda na ambata da zuwa akwai kusure ba kamar suna da bambanci da khawarij su a nan sun ce duk wanda aka same shi yayi fasikanci ina matsayin su suka ce ba mumini bane ba fasiki ba kafiri bane da haka yana manzila bainal manzilatayn to waɗannan a takeice su ake kira da mu'tazila ana danganta wannan kungiyar ta mu'tazila zuwa ga Wasil bin Atha asalin sa almajirin Hasan al-Basri ne da ya fara zuwa da irin waɗannan gurbatattun tunanin nukan shi malamin nasu Hasan al-Basri ya kore shi yace eh tazila anna daga ciki akwai Zaidiya ita Zaidiya din nan wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin Shi'a ana danganta ta zuwa ga Zaid bin Ali bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib ana danganta ita wannan Zaidiya zuwa ga ainihin wato shi wannan sannan su ne waɗanda suka ce imama sun halatta sun yadda cewa jagoranci da shugabanci zai ci gaba da gudana ne a cikin wato zurriyar na Fatima duk ƴaƴan Fatima din ko dai daga ƴaƴan Hassan ko daga ƴaƴan Husayn ko daga ƴaƴan Hassan ko daga ƴaƴan Husayn sannan daga cikin aqidar su kuma suna inkarin cetan Annabi sallallahu alaihi wasallam ga masu zulubi cikin al'ummar sa kadan kenan su ba daga cikin wacece Zaidiya sannan akwai al-Ibadiyya al-Ibadiyya ita kuma ana danganta ta ne zuwa ga Abdullah ibn Ibad bin Ibad at-Tamimi wanda ya rayu ne a zamanin Abdul Malik ibn Marwan na daga cikin aqidar su ma wannan Ibadiyya din shine kore su kofin Allah sannan su ma suna da aqida khalqul qur'an sun tafi akan cewa su ma alqur'ani makhluqi sannan suna daga cikin waɗannan da suka ce halal ne a yi wa shugaba azzalimi tawaye an fahimta sannan su ma suna da aqidar ainihin wato ba za a ga Allah ba a duniya da lahira a duniya ba za a gan shi ba haka a lahira ma ba za a gan shi waɗannan su ake kira ibadiyya na ba ta gane to duk gabaɗayan su sun haɗu da waccan ita babbar kungiyar jahamiyya game da cewa alqur'ani makhluqi na ba ta gane to shi yasa kuka duba matashiyar mu lokaci ne yacin mana muka kwana a daji amma inda ya kamata mu tashi shine a sadara ta uku shafi na 63 wa inna ma khalafa fiha ahlu dhalal min aljahamiyya atba'u jahm bin safwan an ga gurin waɗanda suka saba wa ahlu sunna game da cewa alqur'ani zancen Allah ne kuma ba makhluqi bane to akwai waɗanda suka saba ahlu sunna suna ganin alqur'ani makhluqi halittar sa akai kamar yanda aka halice ka aka halice ni aka halice bushiya aka halice duwatsu to haka shi ma alqur'anin halittar sa akai to daga cikin waɗanda suka saba wa ahlu sunna shine akwai jahamiyya mabiyan Jaham bin Safwan wa afrakhil Jahamiyya da kuma kyankasar su Jahamiyya din min al-Mu'tazila daga Mu'tazilawa wa Zaidiyya da Zaidiyya wa Shi'a da Shi'a wanda na dan yi takaitaccen bayani akan su kullu haula duk waɗannan akhazu sun dauki aqidar khalqul Qur'an ne an anil Jahamiyya sun dauki wannan aqidar ne daga Jahamiyya ta hadhil mas'ala wannan mas'ala ta khalqul Qur'an to duk gaba ɗayan su sun dosane ta ne daga Jahamiyya wa kadhalika al-ibadiyya haka ma ainihin wato kungiyar ibadiyya kulluhum duk waɗannan yasiruna ala hadhal manhaj su ma sun tafi akan wannan matafiyar al-mukhalif wadda ta saba li manhaj ahlus sunnati wal jama'a ga matafiyar ahlus sunnati wal jama'a fa yarawna anna al-qur'ana makhluqun duk suna ganin su ma al-qur'ani makhluqi suna ganin al-qur'ani halitta sa kai li'anna Allah 'indahum la yusafu domin waɗannan duk kungiyoyin da kaji an ambata maka su a wajen su Allah subhanahu wataala ba a siffanta shi bi annahu yatakallam cewa yana magana su a wajen su ba a siffanta Allah da cewa Allah yana magana kama annahu la yusafu kaman yanda su a wajen su ba a siffanta Allah da sam'i wal basar wal ilmi wal irada ba a siffanta Allah da ji ba a siffanta shi da gani ba a siffanta shi da ilimi ko irada wa gairi zalika da wannan haka indahum amma fa su a wajen su wala yusafu haka kuma ba a siffanta Allah bi anna lahu wajhan cewa yana da fuska wa anna lahu yadaini haka ba a siffanta Allah cewa yana da hannaye guda biyu ila gairi zalika izuwa wannan haka wa qasduhum min hadha manfarsu game da wannan aqida ta su ifsadul aqida su gurbata wa al'umma muslimi aqida wa in kanu yatazaharuna ko da yake suna bayyanarwa a fili anna qasduhum wai suna cewa manfarsu tanzihu Allah jalla wa ala suna kokarin tsarkake Allah ne mai girma da dauka haka a zahiri suke bayyana su nuna cewa ai su masu kokarin tsarkake Allah madaukakin sarki ne da haka sai su dinga fito da irin waɗannan miyagun ainihin wato aqidu suna cusawa mutane suna kokarin wai a fadar su suna kokarin tsarkake Ubangiji jalla wa ala amma shabahatil makhluqina daga kamanceceniya da ababan halitta wa hadha za'mun batilun wannan riyawa ce gurbatacciya riyawa suke yi cewa wai suna tsarkake Allah amma wannan riyawar ta su ƙarya ne fa inna sifatar rabbi subhana domin sifofin ubangiji subhanahu wataala la tushbihu sifatil makhluqina ba sa kamanceceniya da sifofin ababan halitta sifofin Allah madaukakin sarki daban sifofin ababan halitta daban la tushbihu sifatul makhluqina ar-rabb jalla wa ala ubangiji mai girma da dauka lahu asma'ul yana da sunaye wa sifatun da sufofi taliqu bihi da suka dace da shi wa bi azamati kuma suka dace da girman sa walil makhluqina asma'ul haka ababan halitta suna da sunayen su wa sifatun da sufofi taliqu bihim da suka dace da su na fatan gane wa bi bashariyatihim kuma suna da sifofin da suka dace da dan adantakar su fala tashabuha bainan naw'ain babu kamanceceniya tsakanin nau'o'in guda biyu min jihatil haqiqa ta fuskanin haqiqanin su wal kayfiyya da kuma kayfiyar su haqiqanin sifofin Allah sun bambanta da haqiqanin sifofin ababan halitta an fahimta ko kayfiyar sifofin ubangiji subhanahu wataala daban suke sun bambanta da kaifiyar sifofin ababan halitta wa in kanat tashtariku fil ma'na wal lafz ko da yake wani lokaci ma'ana takan hada su ko lafaz sukan hadu wani lokaci a ma'ana sukan hadu wani lokaci a lafaz wa hadha ma yusamma bil muta'ati wannan shine abinda ake kira bil muta'ati abinda ya dace da juna lakinna ha sai dai cewa la tashtariku ba sa yin tarayya fil haqiqa a cikin haqiqanin su wal kayfiya da kayfiya kaga kaga yanzu ai Allah ta'ala ya ce yana da hannu sannan ababan halitta su ma suna da hannu yanzu kaga duk sun yi tarayya wajen sunan hannu hannu amma haqiqanin hannun Allah irin ababan halitta ne haqiqaifiyar hannun Allah irin kayfiyar hannun ababan halitta ne amma ga suna ya hada da haka dan suna ya hada baya nuna cewa abin nan da suna ya hada da iri ɗaya ne ina fata gane dan haka hannun Allah subhanahu wataala hannu ne na mai halitta hannayen hannun mutum hannu ne na abin halitta haka suna ne ya hada amma babu ainihin wato ba inda suka yi tarayya a wajen hakika da kaifiya hada huwa mazhabu ahlus sunnah wal jamaa kuma wannan shine mazhabar ahlus sunnah wal jamaa in qur'ani yazo da wata sifa ta Allah ka yadda yanda sifa take haka take amma ka yadda ba irin ta ababan halitta bace shikenan sai ka huta wadalilhum ala zalika min kitabillah dalilin ahlus sunnah akan haka cikin wato daga littafin Allah cewa Allah yana magana shine wa in ahadun Allah ta'ala ya fada cikin suratul tauba aya ta 6 yace wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana wa in ahadun Allah yace idan wani minal mushrikin daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi mafakarka ya nemi ka amintar da shi kar ka bari a kashe shi ko kar a yake shi gashi yana cikin mushrikai amma sai ya shiga alfarmarka ya shiga rigar kariyarka ya nemi ka amintar da shi Allah ya ce fa ajiru ka bashi aminci zaman sa a kusa da kai hatta yasma'a kalam Allah har ya ji zaccen Allah meyawa zai ji ana karanta alqur'ani ana fassarawa la'alla imani ya shige shi mai musulunta da haka idan yazo ya nemi rigar kariya ka bashi rigar kariya bashi ya zauna a gurinka har zuwa lokacin da ainihin wato zai je zancen Allah thumma ablighu ma'amanahu har kuma ka kai shi zuwa ma'amintarsa inda yake da aminci kila sai ka fitar da shi daga yankin inda yake jin tsoro ka kai shi zuwa gurin da yake da aminci to kaga aka ce hatta yasma'a kalam Allah ya zauna tare da kai har ya ji zancen Allah adafahu ila nafsi kaga ubangiji ta'ala ya jingina zancen zuwa kansa kalam Allah zancen ba na annabi ba ba na malaika ba zancen Allah Allah ne da kansa ya jingina zancen zuwa kansa wa qala fil munafiqin Allah ta'ala ya faɗa dangane da munafikai yace yuriduna an yubaddilu kalam Allah munafikai suna so suna nufin kode yaushe su malkwada sallan kwasa su musanya zancen Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah ga abinda Allah yake nufi su canza wannan magana su maida ita ainihin wato wani abu daban wanda ba haka Allah yake nufi ba kaga yuriduna nufin su an yubaddilu su musanya su canza kalam Allah ashe Allah yana da zance tunda gashi har ya aibata munafikai da cewa manufar su ko da yaushe su canza zancen Allah adafahu kaga a wannan ayar ba ubangiji ta'ala ya jingina zancen ila nafsihi izuwa shi karan kansa wal adillatu min as-sunnah dalilai ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna Allah yana magana wa min ijma'il umma da kuma ijma'in malaman musulunci game da cewa Allah yana magana kathiratun dalilai ne masu tarin yawa ala hadhihi al-mas'ala duk da suke goyen bayan wannan mas'ala ta cewa ubangiji yana magana yana zance kuma zancen Allah ba makhluki bane fa hiya mas'alatun yaqiniya da haka wannan mas'ala ta Allah yana magana mas'ala ce ta yaqini ta tabbas bila shakkin babu kokonto wala yu'athiru fiha ikhtilafu ahli ad-dalal dan haka sabanin ma'abota bata ba zai tasiri ba game da wannan mas'ala dan wasu ma'abota bata sun yi kokarin yin sabani sun ce Allah baya magana ko kuma yana magana amma ba sauti ba harafi ko kuma zancen Allah abun halitta ne wannan durru danin da zasu kawo ba zai tasiri ba cikin wannan mas'ala insha Allah bi annal qur'ana kalamullah cewa alqur'an nan zancen Allah ne wa huwa fardun kuma daya dayan zance ne min afradi kalamihi daga daidaikun zancen Allah subhanahu wataala Allah ya takallam lalle ka sani Allah yana magana wala yazalu yatakallam kuma bai gushe ba yana yin magana matasha a duk sa'an da yaga dama idza sha'a in yaga dama bima sha'a da duk abin da yaga dama mausufun ubangiji ta'ala abin sufantawa ne bil kalami da zance Allah yana magana wa hadhal qur'an wannan alqur'anin da ke hannunmu da muke karantawa min afradi kalamillah yana daga daidaikun zancen Allah atakallama bitawra domin kafin alqur'ani ubangiji yayi magana ta taura ma'ana at-taura ma zancen Allah ce wa bil injil haka Allah ta'ala yayi magana da injila ma'ana injila zancen Allah ce wa biz zabur da zabura ya takallamu ubangiji yana magana bil amr ya bada umarni wan nahyi ko yayi hani yaqulu lishay ubangiji yakan cewa abu kun kasance fayakunu kuma abin ya kasance innama kawai amruhu umarnin Allah idza arada shay'an in yayi nufin wani abu an yaqula yace da wannan abun kun kasance fayakun kuma abin ya kasance fa athbata li nafsi alqawl kaga anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa alqawla zance idh qala Allah ya Isa ka tuna lokacin da Allah ya ce wa Isa shi Allah yana cewa idh qala Allah tuna lokacin da Allah ya ce ya Isa ya kai Isa wa kallama Musa bi kalami haka Allah ta'ala yayi zance da annabi Musa bi kalami ba aike ba a da zancen sautin da harafin annabi Musa yaji Allah ya bamu labari cikin suratu Taha wa ma tilka bi yaminika ya Musa waye ke tambayar Musa Musa meye a hannunka qala hiya asaya yace Allah abinda ke hannuna sanda ta ce atawakkalu alaiha ina dogara da ita wa ahushu biha ala ghanami ina karkabowa dabbobi na ganyen bishiya da ita wali fiha ma'arib ukhra ina da kuma wasu bukatun daban-daban da nake yi da ita Allah ta'ala ce alqiha ya Musa Musa jefar da sandan nan annabi Musa ya ji fa alqaha sai jefar yana jefarwa fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga ta ta zama muciji mai sauri qala Allah ya ce wa Musa khuzha dauke ta Musa didda kaga ta zama mucijiya dauke ta wala taqaffaka juzu sanu'iduha siratahal ula zamu mayar da ita sanda yanda take a farko kana daukan ta zata koma sanda in ka jefar da ita zata zama muciji dauke ta annabi Musa ya dauka ko bai dauka ba ya dauka wa dumum yadaka ila janahika sa hannunka a gefanka ko aljihunka wa dumum yadaka ila janahika takhruju bayda zaka fitar da wani irin haske min gairi su kuma ba mai cutarwa ba ayatul ukhra wannan ita ma wata mu'jiza ce ka rike ta daga ta daba kuma duk annabi Musa ya ji har ma da za yace wato a wannan wa dumum yadaka ila janahika takhruju bayda min gairi su in ayatul ukhra linuyaka min ayatinal kubra sai yace izhab ila fir'auna innahu qara Musa aikan kaza ne tafi wajen fir'auna yake tare iyaka izhab ila fir'auna innahu qaza to tunda ya san waye fir'auna ya san kangararren bawa ne ya san mutun ne mai baki qala rabbi shrah li sadri ci ya Allah to bude min kirkiya ishrah li sadri wa yassir li amri ya Allah saukaka min al'amari wahlul 'uqdatan min lisani ya Allah warware kullin dake kan harshe na yabka hu qawli dan naje isar da sakon su fahimci zance har zuwa karshe kaga wannan ganawa ce tattaunawa ce tsakanin wadawa annabi Musa Allah yayi magana da shi kuma ya ji shine malai ce wa kallama Musa bi kalami yayi zance da annabi Musa bi kalamin sami'ahu Musa da zancen da Musa ya ji zancen hina ma arsalahu a lokacin da Allah ya aika shi ila fir'auna zuwa ga fir'aun Allahu jalla wa ala dan haka ka gane ubangiji mai girma da daukaka mausufun bil kalam abin sufantawa ne bil kalami da magana wa min kalamihi na daga cikin zancen ubangiji alqur'anul karim alqur'ani mai girma wa amma qawlu ahli dhalal amma zancen ma'abota bata da suke cewa inna idafatahu ila Allah wai jingina alqur'ani da aka yi zuwa ga Allah min idafatil makhluqi ila khaliqihi suna nan akan bakan su cewa alqur'ani makhluqi to aka ce ga Allah ya ce alqur'ani zancen sa ne suka ce to ai dama yana cikin babu jinginawar wato abin halitta zuwa ga mahallicin sa suka ce da Allah ta'ala ya jingina alqur'ani zuwa gare shi ai idafatin min idafatil makhluqi ila khaliqi ai yana cikin jingina abin halitta zuwa ga wanda ya halicce shi mithlu suka ce ga misali ma na qatilla ai Allah ta'ala yace taguwar Allah ko wa baitilla akwai kuma dakin Allah na fata an gane yanzu naka taguwa halitta ce ko ba halitta ba ce to kuma Allah yace naqatulla taguwar Allah shin baitullah dakin Allah masallaci kenan masallaci halitta ne ko ba halitta bane halitta ne kuma gashi Allah yace baitullah wa annal masajid lillah ila wani in ka sauraro wannan karatun to kuma in wani ya ga dama sai kullo mata nan to ya za kai dan haka kaman yanda ka yadda naqatullah taguwar Allah ita taguwar abar halitta ce kuma Allah ya jingina ta zuwa kansa ka yadda masallaci dakin Allah ne kuma dakin nan halittarsa akai kuma gashi Allah ya jingina shi zuwa ga kansa to haka zancen Allah shi ma zancen halittarsa akai dan Allah shine Allah ya jingina shi zuwa ga kansa to sai malaike cewa falaqul sai mu ce da su hada min al-iftira wannan yana daga cikin karerayen su wat talbiz hargitsa al-amr fal mudafu ila Allah abunda ake jingina shi zuwa ga Allah kismani iri biyu ne abunda ake jingina shi zuwa ga Allah ya kasu kashi ahaduhuma daya daga cikin su idafatu ma'ani abun wal akhar dayan kuma idafatu a'yani idafatu ma'ani wato jingina wasu abubuwa na ma'ana zuwa ga Allah idafatu a'yanin akwai kuma jingina wani abun ayyanawa zuwa ga Allah madaukakin sarki da haka kaga kenan abubuwan da ake jingina su zuwa ga Allah sun kasu kashi biyu akwai abubuwan da ba ganin su ake ba na ma'ana ne ake jingina su zuwa ga Allah akwai abubuwan da ido ka iya ganin su hannu ya iya taba su su ma ana jingina su zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane wannan al-ma'ani su abubuwa na ma'ana idafatuha ila Allah in kaji an jingina su zuwa ga Allah to idafatu sifatin ila mawsufin wannan jingina wata sifa ce zuwa ga wanda ake sifanta shi da wannan sifa yanzu sai aka ce wa da fari misali mu ce Abubakar fari ila farin farfata ce da shi sai ake ce mai Abubakar fari shin wannan farin sufar waye sufar Abubakar za ta iya rabuwa da Abubakar madamar akwai Abubakar akwai mai wannan sufar na ba ta an gane za a iya raba Abubakar da wannan sufar hakan aka ce wani black kira wani mutum shi kuma saboda baki ne a ce maka a ce wani baki shi ma kaga wannan sifa ce da ake danganta ta zuwa ga mai sifar to ubangiji subhanahu wataala akwai idafatu ma'ani duk abin da yake na ma'ana ba abun ayyanawa da hannu zai iya tabawa ido ya gani ba to wannan ana kiran su jinginawa irin ta ma'ana to jingina abu na ma'ana shi ake kira idafatu sifa ila al-mawsuf jingina sifa zuwa ga mai sifa وهي اضافه حقيقيه وان ايتا ake kira idafa jinginawa irin ta hakika fa hiya min sifati to dan haka irin wannan na daga cikin sifofin shi wanda ake sifantawa din kalkalam kaman magana dan haka aka ce zancen Allah zance ne wannan kaga sifa ce cikin sifofin wa Allah kaman yanda shi Allah ba halitta bane sifarsa ita abar halitta ce ba abar halitta bace kaman yanda Abubakar fari shi Abubakar din abun halitta ne sifar safa abar halitta ce amma in aka jingina ta zuwa ga Allah kaman yanda shi mai sifar ba abun halitta bane to ita ma sifar ba halitta ba abar halitta bace dan haka da aka ce kalamullah yanzu zancen na Allah zancen ba wani abun ayyanawa bane ma'ana ce dan haka kenan min idafatu sifa ila al-mawsuf yanzu wannan zancen sifa ce cikin sifofin Allah kaman yanda Allah ba abun halitta bane to zancen sa ma me ba abin halitta bane kuma na daga cikin zancen sa alqur'ani daka alqur'ani ba halitta bane domin alqur'ani sifar waye sifar Allah ce domin maganar Allah ce to in har sifar Allah ce ba abar halitta bace kamar yanda shi Allah ba abin halitta bane mafhum wasam haka ji in aka ce jin Allah yanzu aka ce jinka kamar yanda kai din abin halitta ne jinka ba abin halitta ne saboda jin sifar ka ne kamar yanda ita kai kanka abin halitta ne to duk wata sifa da ta jingina da kai ita ma mece ce abar halitta ce to haka Allah madaukakin sarki kamar yanda yake a ainihin wato ba abin halitta bane mai halitta ne to sufofin duk da suka jingina zuwa gare shi sufofi na ma'ana to sufofi ne wanda su ma ba ababan halitta bane wal basar da gani wa ina ta kokarin a gane wannan Allah ya sa an fahimta wannan ita ce idafatu sifa ila al mawsuf idafatu sifa ila al mawsuf jingina sifa zuwa ga mai sifa to shi mai sifa za a kallo wane ne sai aka ga mai sifan nan wani abin halitta ne a to shikenan ita ma sifan mai cece abar halitta ce da aka kalli mai sifan waye aka ce Allah ne a to waye mu a wajen mu Allah ba abin halitta ba to sifan ma da aka jingina zuwa gare shi ta ma'ana ita ma ba abar halitta ba ce wa idafatu al'ayan wato akwai kuma jingina abu zuwa ga abin ayyana yanzu aka ce gidanka kai din abin halitta ne shi ma gidan ba abin halitta ne yanzu sai aka ce baitullah waye gidan masallaci ba mutane bane su a sa bulo a sa kaza da aka so waye suka yi shi mutane ne yanzu makhluki ne ko ba makhluki bane to yanzu jingina shi zuwa ga Allah daga matsayin sa kai me yasa ba ce kasuwa dakin Allah ba dan masallaci a nuna ma girman sa da matsayin sa sai ake rafa shi zuwa ga Allah dan ya ƙara samun daukaka wannan idafatu tashrif kenan haka idafa din kalabi ce waccan idafatul ma'an ita muka gama idafatul a'yan shine kamar idafatu al a'yan kannaqa kamar yanda aka ce taguwa wal bait daki ko gida hadhihi wadannan su kuma idafatu makhluqin jingina makhluqin abin halitta ne ila khaliqihi zuwa ga mai halittarsa wa hiya idafatu tashrifin wannan ita ake kira idafatu tashrifin jinginawa ta daukaka matsayin abin da girmama matsayin sa dan haka da aka ce naqatullahi duk sauran tagoyin nawaye na Allah ne amma dan a nuna taguwar Annabi Salu ta musamman ce sai aka ce naqatullahi duk gidajen da muke ginawa da kasar da bulan da waye duk nawaye amma sai masallaci sai Allah ya ce ɗakin sa ne ko gidan sa dan ya nuna cewa gida daban yake wato masallaci ya bambanta da gidanka ya bambanta da kasuwarka ya bambanta da ofishinka ya bambanta da duk wani guri da kake takama da shi domin gashi har an jingina shi zuwa ga mai halitta tare da cewa sauran gine-ginen ma din na Allah ne amma sai ba a cewa gidanka na Allah ne kasuwarka ma ta Allah ce ofishinka ma na Allah ne amma sai a ce masallaci ɗakin Allah ne wannan ana kiran sa idafatu tashrif Allah sa an gane idafatu makhluqin ila khaliqi wa hiya idafatu tashrif fahum to su wa'ancan da jahamiyya da mu'tazila da zaidiyya da ibadiyya da shi'a da duk wa'anda suke da rudu a wannan bangaren suke cewa alqur'ani makhluqi ne shi ma halitta sa akai to wannan abubuwa guda biyu suka kasa bambancewa khalaqu bainal amrayn chafuda abubuwa guda biyu suka yi kuma daban-daban ne sai suka hade su suka yi musu kudin goro wanda wannan daban kullun fi falakin yasbahun wa lam yufarriqu baina hadha wa hadha sai suka kasa samu wato wata na'ura da za ta fayyace musu ta bambanta musu tsakanin wannan da wannan walizalika nass ahlus sunnati wal jamaa dan haka ne ma ahlus sunnati wal jamaa suka yi bayani ala hadhihi al mas'alati akan wannan mas'ala ta kalqul qur'an fi kutubil aqaid a cikin littafan su na aqida liyaruddu ala ahli ad-dalal dan su dinga maida martani su dinga yin raddi ga mu'abuta bata wa idza kana allah laysa lahu kalam in aka ce allah baya ba shi da zance baya magana kama yaz'umuna kaman yanda suke riyawa fa kayfa ya'muru wa yanha to tunda sun ce allah baya magana ba za a sufanta allah da magana to ya zai ya yake umarni ya yake hali takura me yake yi in zai yi umarni koyi hani ya yake yi wa hadha ma'anahu ma'anar wannan magana tasu annaha tata'addalul ahkamu shar'iyya suna kokarin fasu rikirkita su kuma gurbata hukuncin hukuncin shari'ar musulunci domin kai da cewa Allah baya magana to za a zo a ce to ai na ka samu labarin ya hada ko yayi umarni da aka ba magana umarni ba magana hani domin an ce baya magana ko to sai yake cewa in aka dauki wannan ma'anar wannan aqida ta su annaha ita wannan aqida ta ta'addalul ahkam za ta kore hukuncin hukuncin shari'a ne wa yanhadimu aslul usul kuma asalin asalai zai rushe wa huwa alqur'ani shi ne alqur'ani domin aka ce Allah baya magana to wace hujja kake da ita cewa alqur'ani zancan Allah ne to idan har alqur'ani an gamsar da kai ba zancan Allah bane to kenan Allah bai baya shi da zance ke wa ina zaka ce an hana ko an sa ko an ce kar ayi ko kar ayi fa idan hadama hadha al-asl shi sa idan wannan asalin na alqur'ani shi sa ya tsokanewa dukkan wani kafiri na duniya za ka alqur'ani dan ya tsone mai ido shi sa in suka samu irin masu wannan gurbataccen tunanin wayannan kafiran na duniya suna goyen bayan irin wannan zuba kudi a harkar su bigil su bugal tafai a dinga yiwa wannan ainihin tunanin barbara dan ya tashi sabida dai alqur'anin nan ma damar yana hannun musulmi ba su fata kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawartawa al'ummarsa yace ya ban mana abubuwan da in mun rike su ba mu ba fata to shi yasa a kawo musu hari tana a kawo alqur'anin tana a ce bai cika ba a ce kaza haka dai mu alhamdulillahi ga bayin Allah nan alaran momi na gida da na ainin masu fita wasu garuruwan su je su haddace da kuma ainin wanda suke gashi nan kullun cikin haddace shaki فإذا هدم هذا الأصل إن هدم الإسلام wannan asalin ya ruguje to musulunci ya ruguje in aka ce ba alqur'ani ya ba musulunci walakin sai dai hum su wayannan ɗan kungiyoyin fatan yaluzuna bitanzih sai su fake da cewa ai suna kokarin tsarkake ubangiji walaysa hadha huwa tanzih kuma wannan ba shine tsarkakewa ga ubangiji bal hadha ta'dilun wannan korewa ne wa hunaka farqun bayna at-ta'dil wa bayna at-tanzih kuma akwai bambanci tsakanin korewa da tsarkakewa at-tanzihu huwa alladhi dhakarahu Allah biqawli tsarkakewa ita ce wanda ubangiji ya ambata da fadin sa laysa kamithlihi shay laysa kamithlihi shay babu wani abu da yake kama da Allah babu shi la asunayen la asufofin la aikin la azatin babu laysa kamithlihi shay cikin suratul shura a cikin suratul maryam Allah ta'ala ce hal ta'lamu lahu samia shin ka taba jin takwaran sa ne samia ka taba jin takwaran Allah Allah an bayyana to kaga kenan duk wani wanda ka ji sai dai ya zama abdul kaza sai dai ya zama bawan shi ubangiji a ba wani wanda zaka ji sunan sa daidai wanda da sunan sa irin hal ta'lamu lahu samia hada huwa tanzih to in ka zo da irin wannan bayanin shine kake kokarin tsarkakewa ga ubangiji allazi zakarahu allah wa irin wanda allah ya ambata wa huwa nafyun an yushabba al makhluq shine kore a kamanta shi da aban halitta ko shine kore an yushabba al makhluq bil khaliq wato in kana so ka tsarkake ubangiji shine ka kore kamanta ababan halitta da mai halitta shine sai a gano tsarkakewa kake so kai aw yusawa al makhluq bil khaliq ko kuma kore daidaita abun halitta da mai halitta sai aka fahimci bayanan ka so kake ka kore kamanceceniya tsakanin mai halitta da waɗanda aka halitta kokari kake ka kore daidaito tsakanin mai halitta da ababan halitta to sai a ce wannan kai kokari so kake ka tsarkake ubangiji hadha huwa alladhi yunazzaqu Allahu jalla wa ala an to irin wannan shine wanda ake tsarkake ubangiji subhanahu wataala gabarin sa a kore kamanta shi da abun halitta a kore daidaita shi da ababan halitta amma nafyu sifat amma ka duba sifofin ubangiji da suka zo cikin alqur'ani ko suka zo cikin hadisi ingantattu ka dinga kore su fa hadha ta'dil wannan ba shi yake nufi da tsarkake ubangiji ba wannan ta'dil rugurguzawa ne korewa ce nashi'un wadda ta samu asali alit tashbih daga kamanceceniya farko sai da mutum kwakwalwarsa ta rikirkice ta samu cutar tashbihi kamantawa to daga nan kuma sai ya shiga cikin babun sifofin Allah to da haka duk wata sifa iya ga
Allah yana da ita kuma an ce abun halitta yana da irin makamanciyar ko super irin wannan sai ya kore ta Allah sai ya ce Allah bashi da kaza Allah bashi da kaza saboda in an ce Allah yana da kaza yayi kama da ababan halitta matsalar da ya samu ya kamu da cutar tashbihi an fahimta fahom to irin su ne za ka ga shabbahu farko sai da suka kamanta awwalan da farko thumma addalu sannan suka kore saniyan a karo da biyu in aka ce Allah yana da hannu mai kun yadda Allah ya tabbatar wa kansa hannu a cikin alkurani mai kun yadda farkon abin da yake fa yana da hannu ai wani ma yana da hannu ni ma gani ina da hannu kaga cutarsa ta farko tashbihi fara tunanowa cewa Allah yana da hannu to ai ababan halitta ma suna da hannu to daga wannan cutar sai kawai karshe sai ce kai Allah ba shi da hannu yanzu Allah ya tabbatar ya ce yana da hannu shi kuma garin ya tsarkake ubangiji ya ce Allah ba shi da hannu to yanzu shine ya sani ko Allah da ya san kansa walaysa tanzihan wannan ba tsarkakewa bane fa farqun kabirun dan haka akwai bambanci mai girma bainat tashbihi bainat tanzihi wat ta'dil tsakanin tsarkake ubangiji da kuma rushe sukofin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane to sai mu tashi ja'atil asha'ira an ce lokaci ba lokaci bane au to na dauka a lokacin ne ja'atil asha'ira بشيء عجيب انا cikin wannan wato kokarin a wayar da kan mutane su baro waccan aqida gurbatacciya ta jahamiya mu'tazila zaidiya ibadiya to sai kuma ga ash'ariya ita kuma tazo ja'atul ash'ira bi shay'in ajib sai kuma masu aqidar ash'ariyanci su kuma sai suka zo da wani abu mai ban mamaki a ajaba min qaulul jahmiya ya ma fi ban mamaki fiye da aqidar jahmiya fa qalu domin su jahmiya sun yarda Allah yana magana amma magana ta sa makhluqiya ce an gane to su kuma ash'ira da suka zo suka ce eh to kalamullahi yanqasimu ila qismayn shi ko zancan Allah dan ya kasu kashi ma'anin wa alfaz akwai ma'anoni akwai lafuz al-ma'ani hiya kalamullah ma'anonin sune zancan Allah wallahu yusuf dan haka Allah ana sufanta shi bi anna lahu kalaman cewa fa yana magana amma fa wannan magana kakka dauka mai harafi da sauti a wa huwa al-ma'an al-qadim al-qa'im bi nafsi ita ce da daddiyar ma'anan nan al-qa'im wanda take tsaye bi nafsihi da kansa amma annallaha yatakallam amma fa zancan a ce Allah yana magana bi harfin da harafi wa bi sautin da sauti fa hadha manhiyun indahum anillah to wannan abun manfiyun korarre ne a wajen su a kore shi daga Allah wa yaquluna suna cewa huwa ma'anan qa'imun bi nafsihi subhanahu wa ta'ala da haka shi zancan Allah wata ma'ana ce tsayayya ga Allah subhanahu wata'ala wa amma lafazu amma shi lafazin fa huwa kalamul makhluq da haka zance ne na abin halitta su a wajen su alqur'anin nan ma'anar daga Allah take amma lafazin min kalamu jibril zancan mala'ika jibril ne aw min kalami muhammadin sallallahu alaihi wasallam kawai Allah ne yake kimsawa mala'ika jibril ma'anar abin da yake so a fada wa mutane shi kuma mala'ika jibril sai ya amfani da irin lafuzan da yaga ya dace sai ya gaya wa mutane shi alqur'anin nan da kake kallon sa ma'anar daga Allah take amma lafuzan da kake ji ba daga Allah suke ba ko dai daga mala'ika jibril ne ko kuma ma'anar mala'ika jibril ake kimsa masa shi ma yazo da ma'anar ya gaya wa annabi shi kuma annabi ya kalli to yaya zai yi wa mutane bayanin wannan ma'anar da Allah yake ni to wajen bayanin ma'anar to wannan bayanin ma'anar shine zancan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar daga Allah amma yanzu wato irin wannan karatun fa wato ana buƙatar sa ne fa a daidai wannan irin wannan lokacin mutane sun kudurci abubuwan da ba daidai ba kuma ba haka suka taso kila ko haka mutun yaji ko haka shi ma ya koya da sauransu amma wallahi tallahi babun aqidar nan wallahi tallahi in mutun ya ce wa Allah baki ta aqida wallahi zai shi Allah ba a daga kafa game da aqida ka iya zuwa ba ka da jarin wasu abubuwa lahira amma babun imani ka je ba jarin imani wallahi duk wanda ya ce wa Allah baki da jarin imani wallahi ba inda zai shi bari kai labari kaji wata aqida ne ta kuma lafazin daga annan Muhammad yake ma'anar ce daga Allah shi wannan alqur'ani da kake jin dan kai haddace ko kai ka haddace kana jin ka haddace zancan Allah to ba zancan Allah bane in ji a sha'ira lafazin da kake fitarwa wannan naka ma'anar ce daga Allah Allah ce sai mu tashi faja alqur'ani insha Allah abinda mu karanta ya zama jiyan Allah.